Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan matsalar yoyon fitsari. Vesico vaginal fistula wato VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance. Matsala ce da ke aukuwa idan aka samu rami tsakanin mafitsara da kuma matattarar fitsari. Kuma wannan na ɗaya daga cikin matsalolin kiwon lafiya da ke shafar mata musamman wanda suka fuskanci wahala a lokacin haihuwa. Dr. Halima Bello likita ce da ke kula da mata wato gynecologist kuma ƙwararriya a bangaren VVF ta yi mana ƙarin bayani game da cutar da kuma abubuwan da ke haddasa ta.
Abin da ke jawo yawan tsarin nan shine mace ta yi naƙuda mai tsayi bata samu ta haihu ɗan nan ba, wani lokaci ma ɗan ma yana mutuwa cikin ciki, to sai kiga kan ɗan nan sai ya matsa kan wajen fitsarin nan ko wajen bayan gida, kan bebin nan ya dade a wurin yana matse wannan wurin, sai kiga wurin nan sai ya zo ya kaman tsatsa ke na za a ce ko something like that, sai in ya dade a wurin nan sai kiga wannan wurin a hankali a hankali ya yi rami, to wannan ramin da zai yi jakan inda fitsari ke taruwa da ake ce ma bladder ya bule, kiga fitsari zai ta fitowa ta wurin, to kafin ka sani sai kaga mace ba ta iya rike fitsarinta ko kuma a samu buliya ga wajen bayan gida sai sai ringa yoyon bayan gida. Akwai wanda zake ga kuma wasu an yi musu yanka domin wai a ƙara mace, sai a ce a wannan mai gidanta baya iya saduwa da ita a ƙara ta domin ya iya saduwa da ita garin ƙare, sai su je sai su yanke inda bai kamata su yanke ba, ko kuma a ce a mace tana da ciki a ƙara ta domin aka ƙara ta sai inda dan zai fito zai da buɗuwa sai dan ya fito da sauki, wannan ma shi ma sai a je a yanka inda bai kamata a yanka ba.
A kokarin da ake yi na shawo kan wannan matsala ta yoyon fitsari a Najeriya, gidauniyar Bashir Fistula Foundation tare da haɗin gwiwar babban asibitin Gwarinfa da kuma sauran masu ruwa da tsaki sun fito da wani tsari na yi wa mata da ke fama da wannan matsala ta yoyon fitsari aikin gyara kyauta. Victoria Ivy ma'aikaciya ce a gidauniyar Bashir Fistula Foundation.
Mata da suke da matsalar yoyon fitsari din nan, so muna kawo su asibiti, muna kula da su, ana musu aiki kyauta, ba sa biyan komai, muna so mu lura da su da su ma su zauna a unguwansu, su ma su san wai suna jin daɗi, ba wai ko ina suka je ba mutane suna su ringa kallon su kaman wannan ana wari wannan ana wari, so muna dai so dai su ma su ji daɗin zama da mutane.
Ta yaya ma kuke yi har ku zakulo waɗannan matan nan da suke fama da wannan matsala ta yoyon fitsari?
Muna da mobilizers muke kiran su, suna cikin unguwa ɗin nan, so zamu ga musu sai su ga ma mutanen nan nasu ko su shiga gida ko su ga ma mai unguwa wai dan Allah ga abin da suke nema, ko masallaci ko coci ga abin da suke nema, sai ai ma mutane magana. So kinga muna neman mobilizers da suke unguwa so that sun san yanayin unguwa din, sun san mutanen unguwa din.
Kace da dan gari.
Yawa haka. So sune suke taya mu neman su, sai kuma muna social media advertisement too.
Shin akwai lokutan da ake yin wannan aiki ko kuma kowane lokaci ne ake in kun samu matan nan sai as ku kawo su asibiti domin ai aikin?
Eh a'a, ba kowane lokaci ba dai, muna tara su ne. So kaman after wata biyu ko uku yawa mun tara su shine za a yi aiki.
Kaman wani irin kalubale kuke fuskanta a aikin nan naku?
Gaskiya neman mutanen ne, akwai wuya ma fa neman mutanen, ko da mobilizers din ma akwai wuya neman mutanen, da mutanen nan ba malaria bane, ba wai zaki gansu kawai suna zuwa asibiti, wayan sun su kawai sun kulle kansu a gida, wuyan neman su ne abu din. Dan kuma muna neman in zamu ma samu wayan su mutane ma da za su taimaka mana, su sa mana hannu mu ƙara mu samu mata da yawa ma mu ƙara taimakon su. Dan mun gama bayan surgeries din muna so muna rehabilitation, so mu koya musu aikin hannu, so nan sun je gida, yawa in sun je gida ba za kawai su je su zauna ba, za su dan samu abin yi, dan yawancin su yanzu ba sa komai. After surgeries din muna so mu ba su dan su koya wani abu dai so that rayuwa ya fara kuma. Yawa wayan sun su kuma tsoro suke ji, tsoro suke ji a je a yi musu aiki, wayan su sun yi aiki fiye da so daya, sun yi aiki kamar so biyu so uku, so wayan su sai su cika sun gaji ba sa so kuma. So amma dai muna ga ma mata da Allah ba abin tsoro bane, kawai su zo ba wai za su biya wani abu ba, so za mu taimake su.
Zainab Aliyu Jafar daga jihar Zamfara ɗaya ce da ke fama da matsalar tun daga haihuwa. Kin taɓa aure?
A'a.
An taɓa miki wani aiki domin gyara?
Eh, so huɗu.
To yaya kike ji yanzu a ranki, kuma wani fata kike yi?
ina jin dadi kuma ina roƙon Allah ya kawo mani ƙarshen wannan matsalar. Muna farin ciki yadda aka kula da mu da yadda za a ba mu abinci ko hotel iyaka kenan cikin tsafta, abinci mai kyau. Muna godiya.
Dr. Halima Bello ta yi ƙarin bayani game da yadda jarirai ke samun wannan matsala.
Wasu zaki ga tunda Allah ya harice su wani gobe gama developing da kyau, gama fita girma da kyau wurin gaban gaba. Sai kika an haifa su kika wurin saboda bai gama developing ba, a inda dai Allah ya halicce shi kenan. Sai kika tana yoyon fitsari saboda abin da ya kamata su naman da su fata da ya kamata ya rike wurin bai gama girma ba. Ana kan samun haka ma wayne daddaye ne a cikin da yawa. Ko kuma kika wanda Allah ya haife su suna da wani ciwo daban kamar irin masu ana ce musu spina bifida, suna da dan rami a bayan kashin bayan su. To ana ce musu masu spina bifida, to su wayennan su saboda inda aka halitto su ba su iya rike fitsari, wasu ba su iya rike mafitsari da bayan gida.
Sanawiya ta yi mana bayanin yadda ta samu wannan matsalar da kuma irin famar da ta yi.
To daga wajen haihuwa ne same ta.
Kin dade kina naƙuda ne, me ya faru? Ki bani labari.
Kwana ɗaya ne, ran na biyu aka kawo ni asibiti. Daga rana aka zo aka ci radan. To wurin ci radan ne da an ka zuwa bayan an samu ruba. Bayan an ci za a sallama ta. Ana ci ga kawai sai an ka ga yoyin hitsari. Daga nan an ka rubuta man takarda an ka tura ni asibitin Farida, ma'ana Zamfara.
Shekara nawa kenan da wannan matsala ta same ki?
Yanzu a tsaka sai ta yi shekara biyar.
Biyar. An taɓa miki wani aiki kafin wannan?
Eh, an taɓa yi mashi na hitsari ya kai hudu.
Yanzu wannan da za a miki shine
na biyar.
Zai zama na biyar kenan.
Kin
fuskanci wani ko tsangwama ko musgunawa daga wajen mai gidanki bayan wannan matsala ta same ki?
A'a, gaskiya ban samu matsala ko da miji na ba da iyaye na, lahiya lau ba a tsangwami ne ba a man komai ba.
Wani fata kike da shi yanzu bayan wannan aiki?
Yanzu ina fatan alƙari Allah Ubangiji ya sa wannan aiki ya zama na harko na ƙarshe. Muna godiya.
Shamsiya Ahmad uwa ce da aka yi wa ƴarta wannan aiki, ta yi bayanin yadda ƴarta Sa'adatu mai shekaru 12 ta samu wannan matsala.
Saboda da tana ƙarama an mata irin kaciyar nan da ake ma yara mata, to daga nan muke zaton matsalan ya fara. Amma ba mu sani ba sai da ta fara girma. Bayan tana girma sai muka ga lokacin da ya kamata a ce ta bar fitsari a jiki, sai kuma tana yi. Sai muka fara zuwa asibitoci ana bincike akai. Ba mu dai gama bincike a asibitin da muke zuwa ba, sai kuma muka ji wannan. Wata tana irin masu rigakafin na yara, tana yawo a gidaje. Ita ta kawo mana wannan, tana tambayar mu ko muna da me wannan matsalar, sai na bata labari akan wannan yarinyar. Sai ta ce to za a zo a ga yarinyar, sannan za a sa mana rana wanda za mu zo asibitin nan domin a gwada ta a gani. Idan matsalan da suke nema ne, to za a mata aiki akai. Idan kuma ba irin wanda suke nema bane, sai mu je mu ci gaba da neman maganin mu a wasu asibitoci. To dalilin da muka samu wannan aikin kenan, kuma yanzu ta samu lafiya.
Bayan an mata aikin iyaye, kika ga yanayin jikinta?
To gaskiya alhamdulillah, yanzu tunda yanzu ba ta fitsarin a jiki, ta samu lafiya. In tana ji za ta je ta yi da kanta, ta daina yi a jiki. Kyauta ne aka mana aikin, ba a karɓa ko sisi ba, har da magani duka ana ake bamu, har da abinci ma dai ana ba mara lafiyar shi.
Sa'adatu Sani, shekara na 12.
Tunda aka miki aikin nan, yanzu yaya kike ji a jikinki?
Lafiya kalau nike.
Lokacin da matsalanan ta same ki, kina zuwa makaranta ne ko baki iya zuwa makaranta?
In na je makaranta, kowa yara suna amana suna wucewa, ni kuma abin yana bana haushi.
To amma yanzu da kika koma makaranta, yaya kike ji?
Ina jin daɗi.
Dr. Halima Bello ta yi ƙarin haske kan yadda ake iya samun cutar sakamakon yankan gishiri ko kaciya da ake yi wa yara mata.
Ma wasu mutane suna yara, sai a musu wannan kaciyan, shi ne kaciyan sai je ya kwashe wajen fitsarin gaba ɗaya, sai a yanke shi a kwashe da fitsarin. Kin ga sai shi ma ya ji a musu yoyon fitsari. So da yawa muna samun irin wannan yara, wasu ba da tun suna shekaru biyu, shekaru uku sun samu irin wannan matsalar. Kuma har sun girma da shi suna yoyon fitsari. Da girman su wataƙila za a zo ma a gyara su. Wannan cewa suna yaran ma Allah ya sa aka gano da wuri, sai a zo a kawo su sai a gyara su. To kin ga wannan ma yana jawowa. To akwai kuma yaran da aka musu fyaɗe, su ma ana kan samun haka da yarinya mata fyaɗe ta samu irin wannan.
Madam Diana Samuel, ma'aikaciyar jinya ce da ke kula da mata da aka yi wa wannan aiki.
Kulawar da muke da su shi ne mu nuna musu cewa su kula da jikinsu, a ci abinci mai kyau, kuma a kula da inda aka yi musu aiki.
Kun taɓa samun matsala ga wani wata wadda aka yi wa aiki, an taɓa samun wani matsala da sai da aka sake yi ko kuma?
Haka, ana samun matsala. So you cannot say 100%. Ana samun matsala. Musamman kin ga wanda ba sa cin abinci mai kyau, in aka zo wajen can din ba za a samu wajen yana da kyau ba. To kin gani aka aiki 50-50% chance ne. To amma wa'annan za a ga irin wanda ko kuma tsofaffi haka ya dan jima musu da wannan, to aka samu matsalan nan muna ga musu kar su samu damuwa domin wannan za a iya sake gyarawa wasu sun wata 6 haka sai su dawo wasu wata kuma sace musu su dawo
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa riga kafi yafi magani mu huta lafiya
Allah ta wani kari Allah rawa kuji